sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi. A yau Laraba 18 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam babban hafsan sojan Amurka Mark Milley da takwaransa na Ukraine sun yi tattaunawa su ta farko fuska da fuska bayan mamayar da Rasha ta yi a Ukraine watanni 11 da suka shige. Yan fafatuka a kasar Kamaru sun buƙaci ganin ƙarin mata sun shiga takarar neman kujerun majalisar dattijai kafin cikar wa'adin shiga takara da ke cika ƙarshen wannan watan. Kana shugaban kasar Congo Felix Tshisekedi ya zargi kungiyar M23 da kare alkawalin da ta dauka na ficewa daga yankunan da ta kwace a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar hana fasa kore ta Najeriya ta samu nasarar kama tabar wiwi mai nauyin kilo 253.6 akan hanyar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja zuwa Lokoja. Komandan hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a jihar Neja ya ce za su yi iya kokarin su wajen hana shigar da miyagun kwayoyi cikin jama'a.
Wannan lokacin siyasa ne, za mu yi iyakacin kokarinmu mu tabbata cewa miyagun kwayoyin nan kar su shiga cikin jama'a. Za mu yi iyakacin kokarinmu mu tabbata mun kwace irwana abuwa daga society.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa yayin da dakarun kawantan da ke fafatawa a yankin tafkin Chadi ke ci gaba da kai harahare ba kakkautawa akan wuraren mayakan Boko Haram, ana samun ƙarin mayakan da ke miƙa wuya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin ne ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Babban hafsan sojan Amurka Mike Milley da takwaransa na Ukraine sun gana a wani sansanin soji da ke kudu maso gabashin Poland jiya Talata a tattaunawarsu ta farko fuska da fuska. Alama da ke nuna yadda kasashen biyu ke ƙara samun haɗin kai da goyon bayan kare Ukraine daga mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni 11. Mali shugaban hafsan hafsoshin tsaron Amurka na Pentagon da babban jami'in soji na Ukraine Valery Zelensky sun tattauna na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da iyakar Ukraine da Poland. Manyan hafsoshin sojojin biyu ba su taba haduwa ba amma sun sha tattaunawa tun bayan da sojojin Russia suka kusa kai cikin Ukraine a watan Fabrairu da ya gabata. Taron ya zo ne a daidai lokacin da Amurka da kawayenta na yamma ke ci gaba da jigilar biliyoyin daloli ko kayan yaki zuwa kasar Ukraine domin kakkaɓe hare-haren da Rasha ke kaiwa ta sama, duk da cewa babu wani bangare da ya samu cikakken iko a fadan da ake yi a yankunan gabashin Ukraine. Duk da yake Amurka ta ki tura sojojinta zuwa yaki tare da dakarun Ukraine, ta ƙara shiga cikin dabarun yaƙi inda a baya-bayan nan ta amince da aikawa da bataran makami mai linzami samfarin Patriot zuwa Ukraine tare da horas da sojojin Ukraine a wani sansanin soji da ke Amurka kan yadda ake amfani da shi. Masu fafatuka a ƙasar Kamaru sun buƙaci samun ƙarin mata su shiga takarar neman kujerun majalisar dattijai kafin cikar wa'adin shiga takara ranar 28 ga wannan wata na Janairu. Membobi 26 ne kawai na majalisar dattawan Kamaru mai kujeru 100 mata. Masu fafatuka na son ganin an ninka wannan sau biyu. Rashin iyayen giji da rashin goyon bayan siyasa na hana mata da yawa tsayawa takara a zaben da za a gudanar a watan Maris. Mata masu fafatuka na ziyartar shugabannin jam'iyyar siyasa arewacin Kamaru domin neman ƙarin wakilcin mata a majalisar dattawan Kamarun.
Comme vous le savez, le dernier sénatorial qui s'achève là actuellement sur 10 représentants, il n'y avait que
Alissa Domaro tana cikin kungiyar yaki da cin zarafin mata da ƴan mata tace biyu ne kawai daga cikin mambobin tsohuwar wato tsohuwar majalisa goma da suka fito daga yankin arewa mai nisa na Kamaru Nagatonsu tace tana ziyartar jami'an siyasa da za su fafata a zaben ne domin shaida musu cewa ma su fafutuka na son daidaito tsakanin ƴan shekarun nan rabi mata rabi maza tace abun farin ciki ne cewa mata da yawa da suka yi shiru a baya yanzu suna son su shiga siyasa matan kasar Kamaru dai sun dade suna korafi gabanin zabe kan rashin samun mata da dama suna shiga harkokin siyasa Jiya Talata kasar Sin ta ba da rahoton cewa yawan mutanen ta ya ragu a shekara ta 2022 karan farko a tarihi yayin da a gefe ɗaya kuma gwamnatin kasar ta ba da sanarwar cewa saurin bunƙasuwar tattalin arzikin kasar ya ragu matuƙa a shekarar da ta gabata tun ma kafin kawo ƙarshen dabarun kasar na sani ba sabo a yunkurin daƙile yaduwar COVID-19 da ya janyo asarar rayuka raguwar yawan jama'a da koma bayan haɓaka tattalin arziki fiye da yadda ake tsammani ba zai haifar da kyakkyawan sakamako ba ga kasar a nan gaba matakan da gwamnati ta dauka na zaburar da tattalin arziki da kuma karuwar batutuwan al'umma da zarar an dakile kamuwa da cututtuka COVID na iya haɓaka tattalin arzikin kasar cikin sauri a shekara ta 2023 To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Hukumar Kwastam ta Najeriya ta kama kunshe-kunshen tabar wiwi 317 akan hanyar Abuja zuwa Lokoja da kiyasun kudin su ya haura naira miliyan 20 a cewar shugaban hukumar na yankin. Duk da cewa hukumar bata samu nasarar kama wanda ya dauko kayan ba, ta bayyana jin dadin ta akan kaman musamman a lokacin nan da ake shirin babban zabe a Najeriya. Ga rahoton da Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana.
Hukumar hana fasa kwauri ta Najeriya wato custom ta samu nasarar kama tabar wiwi mai nauyin kilo 253.6 akan hanyar Abuja zuwa Lokoja dake tsakiyar kasar. Kontrolan hukumar mai kula da jihohin Niger da Kogi Mr. B. Okadejo ya ce kun san tabar ta wiwi har guda 317 ne. Da aka kyasta kudin su ya kai kimanin naira miliyan 20 da 605 hukumar ta custom din dai ta ce tana cike da farin cikin kama wannan wiwi domin kuwa da su ne ake amfani da su wajen kaima yan ta'adda masu satar mutane domin neman kudin fansa da kuma yan bangar siyasa dake batar da hankalin su suna tada hankalin jama'a a lokacin yakin neman zabi kuma lokacin zaben kamar yadda yayi karin bayani
you can imagine if these packages escaped our officers
yace zaka yi mamaki idan da a ce waɗannan umusa na wiwi sun kubuce ma mutanen mu to da an yi nasarar kai abinda zai taimaki mutanen dake aikata miyagun ayyuka kamar satar mutane domin neman kudin fansa da kuma fashi da makami da sauran ayyuka na ta'addanci
so I'm happy that our officers are able to intercept this item
hukumar ta custom din dai tace bata samu nasarar kama wanda ya dauko waɗannan kaya ba domin kuwa ya tsire komandan hukumar Hanasha da fataucin miyagun kwayoyi ta NDLEA a jihar Niger barista Haruna Kwatishe wanda ya karbi waɗannan kumusa na tabar wiwi daga hannun hukumar ta custom ya ce za su yi iyayen su domin hana miyagun kwayoyi shiga cikin jama'a musamman a wannan lokaci na siyasa
wannan lokacin siyasa ne za mu yi iyakacin kokarin mu mu tabbata cewa miyagun kwayoyin nan kar su shiga cikin jama'a duk wanda suke yin masu togri da me suke yin nan za mu yi iyakacin kokarin mu tabbata mun kwace irin wannan abubuwa daga society
dama dai masana lamuran tsaro na danganta yawaitar ayyukan ta'addanci da yin mu'amala da miyagun kwayoyi da kuma hana shigar su cikin jama'a zai taimaka wajen shawo kan lamarin Mustafa Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
Ma Allah a gaida Mustafa Nasiru ba tare da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Fadar White House ta fuskanci kakkausar suka a jiya Talata game da sanarwar da ta yi a ƙarshen mako cewa lauyoyi sun gano takardun sirri a gidan shugaban ƙasar karo na uku. Jami'an gwamnati sun jaddada cewa suna ba da haɗin kai ga masu bincike da kuma faɗa wa jama'a gaskiyar lamarin yayin da suke ci gaba da bambanta abin da suke yi dangane da lamarin da na tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. A cikin tattaunawar rabin sa'a da manema labarai, mai magana da yawun fada White House Ian Sams bai ba da wani sabon ƙarin bayani da ya bambanta da bayanin da gwamnati ta riga ta bayar dangane da takardun da ba san adadin su da aka samu a ofishin masu zaman kansu da gidajen da shugaba Joe Biden ya amfani da su ba. A makon da ya gabata, babban mai shari'a Merrick Garland ya nada mai ba da shawara na musamman don bincika yiwuwar karya doka kan takardun bayanan da Biden ya yi. Daga ƙarshe, shugaban ƙasar Congo Felix Tshisekedi ya faɗa jiya Talata cewa ƙungiyar 'yan tawayen M23 bata cika alƙawarin da ta ɗauka na ficewa daga yankunan da ta kwace a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ba. Yana mai zargin mayakan da karyarjejeniyar da aka cimma da ƙungiyar na janye sojojinta. Shugabannin yankin sun kulla wata yarjejeniya a cikin watan Nuwamba, inda ƙungiyar Chelsea ta ke son janyewa daga wurare da ta kwace a baya-bayan nan zuwa ranar 15 ga watan nan na Janairu, a wani bangare na kokarin kawo ƙarshen rikicin da ya raba akalla mutane 450,000 da muhallansu, tare da haddasa rikicin diplomasiya tsakanin Congo da makwabciyarta Rwanda. A farkon watan Janairu, wani rahoton leken asiri na cikin gida na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ba zai yi a tabbatar da janyewar kungiyar ta M23 daga wasu yankunan ba, saboda ci gaba da yunkurin Dakarun, kuma binciken ya nuna cewa kungiyar ta kwace wani sabon yanki a wasu wurare. Tshisekedi ya kuma zargi Rwanda da rura wutar rikicin ta hanyar mara wa 'yan tawaye baya, zargin da wasu kasashen yammacin duniya da kwararren Majalisar Dinkin Duniya suka yi, sai dai Rwanda ta musunta haka. Ƙungiyoyin fararen hula da dama ne suka yi kira da a gudanar da zanga-zanga a yau Laraba a babban birnin lardin Goma domin nuna adawa da jinkirin da aka samu wajen aiwatar da janyewar kungiyar ta M23, duk da cewa hukumomin birnin ba su ba da izinin gudanar da wannan zanga-zanga ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A kokarin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP a yankunan ƙasashen tafkin Chadi, dakarun ƙawancen ƙasashen yankin na ci gaba da zafafa kai hare-hare da gudanar da ayyukan sintiri a baki ɗayan yankin, lamarin da ya sa kimanin mayakan Boko Haram 70 suka nika wuya ga sojojin haɗakar. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina.
Sojojin dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadin da ke shiya ta uku mayar kwata a munguno daga bangaren Najeriya sun yi wani fafatawa mai zafi da 'yan ta'addan da suka yi yunkurin kutsawa yankin munguno, inda bayan wani musayar wuta 'yan ta'addan suka ja da baya, yayin kuma da dakarun suka bi su, inda suka hallaka da dama daga cikinsu sannan suka tafo da makamansu. Kazalika, dakarun sun kuma ceto wasu yara guda 5 da 'yan ta'addan suka sace lokacin da yaran suke neman kirari, sannan an samo sabbin babura kilar boxer guda 5 sabbi kar da 'yan ta'addan ke amfani da su a yankin tafkin Chadin. Bugu da ƙari, dakarun yankin tafkin Chadin kazalika sun kuma fafari wani farmakin Boko Haram a garin Kwatan Turare da ke kusa da Baga, inda bayan hallaka 'yan ta'addan, dakarun sun kuma samo makamai wato roka-roka da gurnet-gurnet da kuma bam-bam guda 7, jiragen ruwa da kuma rasasai. Take dai sojojin suka lalata waɗannan jiragen ruwa, ko da ke soja ɗaya ya rasa ransa daga ɓangaren dakarun. Daga ɓangaren jamhuriyar Nijar kuwa, Dakarun tafkin Chadi da ke shiya ta uku mai rikota a jihar Difa yayin da suke sintiri akan hanyar Kara zuwa Difa sun cafke wasu abokan burmin ɗan ta'addan Boko Haram guda hudu dauke da lita 1000 na man fetur inda suke kokarin kawo ɗan ta'addan a wannan yanki. Sun dai boye manne a cikin wata mota kirar Jeep Toyota Highlander mai dauke da lambar jihar Yobe Nigeria. Sun kuma taso ne daga garin kan iyaka na mai nasarowa zuwa ga ƴan Boko Haram din a cikin tafkin Chadin. Kana sojin sun kuma samu tsabar kudin Nigeria kimanin naira 650 a hannun ƴan ta'addan. Kimanin mayakan Boko Haram guda 70 ne suka yi saranda yayin da kuma suka mika wuya ga dakarun tafkin Chadin a kasashen Kamaru da Jamhuriyar Niger. Kamar yadda kakakin rundunar kawancen tafkin Chadin Lieutenant Colonel Ademola Adegoke ya sanar. A kanar Adegoke ya ce ana daukar bayanan mayakan da suka yi saranda. Babban komandan dakarun kasashen yankin tafkin Chadin Manjo General AK Ibrahim ya mun karin bayani.
Muna ganin su duk daya ne Boko Haram da Iswa dan ba mutanen kirki bane, mutane ne masu yaudara, suna ce suna addini ba addini suke yi ba, yaudara suke yi, barayi su shiga kauye su bibi mata dauke musu dukiyar su, ai wannan ba addini bane. Yan Boko Haram su fito, yanzu muna da mutane da suka mika wuya da mayaka da matansu da ma wanda suka kama kaman bayi su yanzu yadda shekara 10 inda za su yake na haida sun ci, ya kamata su gane cewa ba su taba samun rinjaye ba, kuma ba inda ba mu a cikin lecture din nan, kuma muna nan muna operation. So ku ga musu su fito, suna ji ma yanzu su fito da mu za mu ci gaba da operation.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A yayin da ya rage kusan wata daya a gudanar da babban zaben Najeriya, jam'iyyar PDP a jihar Yobe ta rasa shugabarta ta mata. Wasu tsofaffin gwamnonin Arewa sun mai da martani ga zargin cewa suna goyon bayan takarar Atiku Abubakar ne saboda wata manufa. Jama'a assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Yobe ta rasa shugabar mata ta jam'iyyar Hajiya Hawwa Abubakar Abore wadda ta sauya sheka zuwa jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Hawwa Abore ta ce rashin adalci ne yasa ta ficewa daga jam'iyyar ta PDP inda angulu ta koma gidanta na Tsamiya.
Na bar jam'iyyar PDP yau saboda ba mutane ne masu adalci ba. Ba su da adalci, ba su da dattaku, naga dama ni kuma wannan jam'iyyar nake karambani ne ya kai ni da naje na gani ba su da adalci kuma na sake tafiya na dawo gidana.
Dama kina da jam'iyyar APC ne kafin ki shiga PDP?
Ina jam'iyyar APC, a APC nake dan wani abu kadan ya gifta a 2015 na zo PDP. To kuma na tsammayan da mutane ne wanda suke da adalci da girmama mutum da sanin darajar mutum. To da najo kuma naga samu ba haka bane, ba su san darajar mutane ba, ba sa girmama mutum. Na ce to ni ba ni iya wannan tafiya na hakura, na bar musu kujeran su na su tidomin leader. Ni yau gani a APC Hajiya Hawwa Abore.
Yau wato Hajiya Hawwa abun mamaki, mataimakin shugaban jam'iyyar PDP nan fa na Arewa gaba daya, Alhaji Umar Iliya Damagum daga jihar Yobe yake, kuma kika bar jam'iyyar nan abun yana zai ba mutane mamaki.
Eh to koda shine yake National Chairman ma alal misali jam'iyyar PDP in dai ba adalci ai harkan ba za ta sabu ba.
Mafi naji hawa faɗa mana makomar jam'iyyar PDP a Arewa maso gabas duk da daga nan suka tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasar su a Atiku Abubakar.
To cuma suna nan yanzu walagigi suke tsoron sama dafa, ba kudu ba, ba Arewa, ba gabar, ba yamma. Sai dai fatan da za mu yi mu dai a Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya, amma maganar PDP yanzu a Najeriya ai babu ita. Kawai duk wannan sure-sure baya hana tafiya.
To sai dai kuma jam'iyyar ta PDP ta ce wannan sauya sheka bai girgiza ta ba. ta bakin kakakinta a jihar ta Yobe, Salisu Muhammad Baba.
Fitacce daga cikin jam'iyyar PDP ba san mu bane, amma fitanta kuma alkhairi ne, saboda tana tare da mu amma kuma tana yi APC aiki. Mu mun san agent ce ta APC, saboda haka fitarta daga cikin APC, daga cikin PDP a yanzu, mu abun farin ciki ne a gare mu. Mun sha mu kama ta da wannan dalilan.
Sun kun kama ta, yasa kuka dau mataki ba sai da kuka ga ta yanke hukunci ta bar jam'iyya?
To abin da yasa ba mu dau mataki ba, saboda kar mu dauki mataki a ce mun danna mata. Haƙƙin mata ya kamata gender equality a ba mata dama, to saboda wannan albarkacin ta ci, da kuma shi shugabanmu jagoran mu na tafiyar nan Ambassador Umar Iliya, da yake akwai kara na mutunci musamman tsakanin su, amma da ta fito take giya duniya cewa shi baya kyautata bai san daraja wannan ƙarya take yi. Don wallahi Ayobe ba mutumin da yake kulawa da mutane a jam'iyyar PDP irin kamar Ambassador Umar Iliya da Mago, ba wai Yobe ba, gaba daya arewacin Najeriya ma gaba daya.
Fafutukar miƙa mulkin Najeriya ga bangaren kudancin kasar a wannan shekara ta 2023 ya haifar da rarrabuwar kan 'yan siyasar arewacin kasar, kamar yadda masu fashin bakin siyasa suka bayyana, inda kuma suka zargi wasu 'yan siyasa a yankin, musamman daga jam'iyyar adawa ta PDP da ta tsayar da Atiku Abubakar takarar shugaban kasa daga arewa, da cewa suna da wasu bukatu da manufofi na kashin kansu.
Ni sunana Alhaji Muhammad Gadaka, katkari memba ne na APC. Mu APC abinda muka yi a yau takara ta koma wannan karni, ko shi mai neman takara a PDP da shi muka yi abubuwan nan duka don a ba ƙasa zaman lafiya. Yau mun yi shekara takwas a nan arewa, mu ba mu da karɓa-karɓa, amma don mu samu zaman lafiya da haɗin kai muka ba da wannan takarar a wannan shiyar. Kuma mu 'yan arewa dole ne mu tabbatar musu cewa muna tare da su, don su ma sun ba mu goyon baya wannan lokaci da muke nema mu ceto ƙasar daga cikin wannan yanayi da muka kamu a ciki.
To sai dai jigo a jam'iyyar ta PDP kuma tsohon gwamnan jihar Sokoto Attahiru Dalhatu Bafarawa ya ce ba haka zancen yake ba.
Ba ni da ɗan mukami, ba ni da kuɗi, wallahi na ga mu kowa cewa ba ni saki an san mukamin siyasa ko in tsaya zaɓe har abada. Ni ina siyasa don na shigo ciki na taimaka ma masu son taimakon talakawa, iyaka abin da a ra'ayina kenan. Ina baƙin ciki in ga dan uwana talaka yana cikin wahala, ko ina cewa dan uwana ko ni ma ko mi halina, ina ganin cewa duk abin da ya shahe shi ya shahe ni dan cikin su nake. Sahidu ta Allah, na san yadda wani ke tashi tun da safe har magariba har isha da ya asbe abinci ba, kuma na san haka ba wai labari yake bani ba. Saboda haka ni ba ina wannan ko koyon ba a cikin ba waziri dan ɗaya ne wani mukami, wallahi banda bukata, banda bukatar kuɗi, banda bukatar mukami, amma ni bukata ta Allah ya kawo masa laka sauki. Ba mukami da nake nema, duk abin da Allah ka yi a siyasance a arzace duk Allah ya nemi, kuma wallahi na gode. Amma abin da ɗaya ba ni ya bari yanga cewa talaka na wahala, saboda wahalar talaka ita ce wahala ta ce, shi bai huta ba ni ban huta ba. Sahibi in za ka ga waya in ka ga menene kullum bisa neman taimako ake yi zuwa ga mutum, amma in Allah ya samu muka samu gwamnati wadda ta taimaka mu talaka, bayan Allah ina ganin ni ma an rage min nauyi. Shi yasa ganin nake ƙoƙarin cewa wannan tafiya ta mu ta ce don kai ce, ba ina yi don Atiku ba, ba ina yi don ina yi ne don ɗai na san ya cancanta, kuma na tabbatar da yadda Ubangiji Allah zai taimaka masa mu taimaki talaka.
A ɗaya ɓangaren kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ya mai da martani kan zargin da jam'iyyar APC ke yi a wajen gangamin yakin neman zaɓenta, na cewa jam'iyyar PDP ce ta haddasa matsalar rashin tsaro musamman a arewacin Najeriya.
Me ya ɗora su wannan campaign ɗin aiko? Me ba su nan mulkin wannan abin da matsayin hujjoji shi ba su nan mulkin aiko? Sun yi shekara takwas, to aika ba da ansa.
Amma suna cewa ai tsari ne na shi ta'adi ana yin sa lokaci guda, gyaransa kuma yakan ɗau lokaci.
Shi ne ai da su fito
tun farkon na wajen da fenda a shekara kamar 6-7 baya kace ɗan Najeriya eh MP sun yi barna ku ba mu mulkin ku ko amana ku zama mulkin amma kuma in mun haudin fa sai mun ga cewa abun mai sauki ne in mun ga da wuya ba za mu iya ba sun faɗa ka sai ku ce ku ba mu amana ku mu za mu iya an ba su amana shiga ta ko sun magana tsaro sun magana rashawa duk abin da shi ne sun yi cewa mun yi duk an yada kana sai ta eh gaskiya ne an yi din mun ga amana ku gyara mana an ga shiga ta ko ana godiya sun ne kuma kuma
ai suna cewa ku ne tushiyar wannan lalata al'amura
na yadda ai mun ga shi ne dan sun faɗa cewa idan mun hawo mun ga akwai wuya ba za mu iya ba sun faɗa ce suka ce ku ba mu amanar ikon ku ba mu nan ikon da kai ku muku ta koya za mu iya za mu iya ma da wannan karfin zuciyar wannan karfin imanin ma da nan gwanin tar da wannan iya za mu yi aka ce fayin kai ku da sun ce a'a za mu gyara sai dai in ba wuya gyaran za mu gyara sai in barna ba wuya ka ba ta da kaza kaza sai su ba da kaida to shi sai a dogana yanzu amma ba su ba da kaida ba
kamar ba kwa jin rashin dadi idan suna maimaita irin wadancan lafuza misali
to yanzu ai magana shine ai sun ce dala ta koma naira 120 ta naira da waje da kafa yanzu to me zan ce maka Buhari ya zanga zanga akan fetur akan yana na yako naira 80 yake zanga zanga shi ja zanga zangar kuma shi zama yanzu yana ana gan naira wajen 250 ko 100 fetur ko ai zanga zangar an ce a subsidy din nan talihin kudin nan na abin nan nan sata ce wannan kudin da yake sake sata yanzu ana talifi na wajen trillion wajen 6 saboda haka yanzu ai hukunci ya ga Najeriya
anan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu Elhikaya sai Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
babban hassan sojin Amurka Mike Malley da takwaransa na Ukraine sun gana a wani sansanin soji da ke kudu maso gabashin Poland jiya talata a tattaunawar su ta farko fuska da fuska alama da ke nuni da cewa waɗannan kasashe biyu na ƙara samun haɗin kai da goyen bayan kare Ukraine daga mamayar da Russia ta yi a natsuwan watanni 11 Mali shugaban hafsan sojojin Amurka na Pentagon da babban jami'in soji na Ukraine Valery Zelensky sun tattauna na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da iyakar Ukraine da Poland manyan hafsoshin sojin biyu ba su taba haduwa ba amma sun sha tattaunawa tun bayan da sojojin Russia suka kutsa kai cikin Ukraine a watan Fabrairu da ya gabata Masu fafutuka a kasar Kamaru sun buƙaci samun ƙarin mata su shiga takarar neman kujerun majalisar dattijai kafin cikar wa'adin shiga takara na ranar 28 ga wannan wata na Janairu. Membobi 26 ne kawai na majalisar dattawan Kamaru mai kujeru 100 mata. Masu fafutuka na son ganin an ninka har su biyu. Mata masu fafutuka na ziyartar shugabannin jam'iyyar siyasa a arewacin Kamaru domin neman ƙarin wakilcin mata a majalisar dattijan ƙasar. Fadar White House ta fuskanci kakkausar suka a jiya talata game da sanarwar da ta yi a ƙarshen mako cewa lauyoyi sun sake gano takardun sirri a gidan shugaban ƙasar Karo na uku. Jami'an gwamnati sun jaddada cewa suna ba da haɗin kai ga masu bincike da kuma faɗa wa jama'a gaskiyar lamarin yayin da suke ci gaba da bambanta abin da suka yi dangane da lamarin da na tsohon shugaban ƙasar Donald Trump.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hanki za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan Makal ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.